الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاهتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا، وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادع الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني، ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، نعم، أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك، أو أنت خير معاد يستعاذ به، ولا يكتب أحد ورقة ولا ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم من الأنبياء لا بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأهل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين، وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المهدفة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من المحسنات من الحسنات المعمور بها. نعم، أمر إيجاب ولا استحباب، فهو ضال متبع للشيطان وسبيله، وسبيله من سبيل وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتشي نرانا لتنن شرند أخوكم قواتن بيو وتصفر هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دبو ايد قريه ايد شرند تقوس وان دكما شيئ ايد 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 نواني شاء بيو قواتن أخوكم ميلادية دبو بيو دبقوي أدار السم نترى تكن ون للتافي قائدة جليلة في التوسل والوسيلة، واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. هرجي ابن تيمية هنا من مجنى أكن توسلي إلنا ما تهدى الله وكين سلكيدة وننسى ما في شركة ده سنن توسلي وده يجي أمانا وأنن قودا قوى أن ساموا أتكين مسلمي وسسنائي توبا مسلم جيباني باب شي أتكين لتافن الله قوى سنر النبي صلى الله عليه وسلم باب إرم وأنن توسلي أتكن كان سحبي قوى تابعي تكين سباب وأن يسن إرم وأنن نوء إذا توسلي شي توسلي نكرم ونبا الله با أيهين ديبر دونيا ko kuma baya gaban ka kira shi kana neman abinda Allah ne madaukakin sarki kadai yake yi, wannan ba aiki ne na musulunci ba. Komai martabar wanda kake kira, komai matsayin sa a gurin Allah, sawa'un mala'ika kake kira ko annabi ko wani salihin bawa, duk wannan ba aiki ne na musulunci ba, kuma ya saba wa aqidar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya turo shi ya kafa a cikin wannan al'umma, wato aqidar kadai ta Allah madaukakin sarki cikin dukkanin ayyukansa da kuma dukkanin ayyuka na ibada. To shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa koda kuwa an ga irin wannan ta faru ga wasu mutanen da ake ga a zahiri masu ibada ne, masu zuhudu ne, wanda suke dogaro da wasu labarurruka ko wasu mafarki da suke cewa sun gani har suna yin waƙe-waƙe, wanda suke zuba waɗannan abubuwa a ciki da sunan yabo na waliyai ko sunan yabo na annabawa da salihai, duk wannan ba shari'a bace, ba wajibi bane, ba mustahabbi bane, bittifaqil muslimina, babu inda Allah yake wannan yana da kyau ayi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira ayi wannan. Sannan ya ci gaba da cewa jawabu haula'i min tariqaini, hanyoyi biyu za a bi wajen amsawa irin waɗanda suka dogara da mafarki ko ra'ayi ko kuma an ga wane yana yi, saboda haka yake ake yi abinda hanyar da za a bi a ba su ansa hanya guda biyu ce. Ahadihima, hanya ta farko al-ihtijaj bin nafsi wal ijma, ayi musu hujja da nafsi na alqur'ani ko hadisi ko da ijma'in musulmi, abinda musulmi suka yi ijma'i akan sa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da sauran limamai na shari'a, al-imam Abu Hanifa ko Malik ko Shafi'i ko Ahmad da sauransu. Yace za a yi masu hujja da wannan, a ce babu a alqur'ani, babu a sunna, abinda ba waɗannan littafin Allah da sunnar annabi suka kunsa ya saba wa abinda su waɗannan suke kira zuwa gare shi. A yi musu hujja da ijma'i na sahaba da ijma'i na tabi'ai. Sannan abu na biyu al-qiyas wa dhawq wa al-i'tibar, sannan za a yi musu hujja har ila yau da kiyasi wato na hankali wazau da abinda dukkan wani mai kyakkyawar fitra wato yake bisa halittarsa ta asali yake ji a tattare da shi wanda shine zauki wale itibar ala itibar shine kiyasi izna da abinda ya riga ya gudana ko ya wuce wale itibar bi bayani ma fi zalika min alfasad ta hanyar ayi bayanin abinda wannan aiki nasu ya kunsa na barna fa inna fasada zalika rajihun ala ma yuzannu fihi min almaslaha barnar da take cikin irin wannan aiki ita ce ta firinjaye sama da abinda ake tsammani akwai na maslaha to shine ibnu taymiya ce amma al-awwalu wato hanya ta farko hanyar hujja da nassi ko ijma'i sai yuqalu a gaya ma irin masu irin wannan aiki kada ulema bil istirari abu ne sananne ga kowa da kowa ta hanyar larura wato ba ta hanya ta bincike ba ma kawai ba sai kai ma zuzzurfan bincike ba abu ne wanda yake sananne ga kowa wato bil istirari wat tawaturi da kuma ta hanyar ganganku wato na riwaya na abinda aka sani daga musulmin farko wanda kowa da kowa cikin musulmi ya san wannan min dinin islam wa bi ijma'i salafil umma da kuma ijma'in magabatan wannan al'umma wa a'immatiha da limamansu anna zalika laysa biwajibin irin wannan a dinga kiran mamaci ko ana neman ceto a wajensa ko ana neman agajinsa ko ainihin baya nan amma ana kiransa ana so yayi wani abu alhalin baya nan to duk wani abu ne wanda aka sani ta hanyar ijma'i cewa ba wajibi bane yin haka ba kuma mustahabbi bane yin haka wa ulima annahu lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal wala ahadun min al-anbiya'i qablahu shara'u lin-nasi kuma an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai babu ma wani ɗaya daga cikin annabawa gabaninsa da ya shar'anta wa mutane an yad'u al-mala'ikata wal-anbiya' su dinga kiran mala'iku da annabawa والصالحين da salihai wa yastashfi'u bihim suna neman ceton su la ba'da mamatihim wala fi maghibihim ba a shabasa shar'anta wannan ba ga waɗanda suka mutu ko kuma waɗanda ainihin ba sa nan bala yaqulu ahadun babu wani wanda yake cewa ya mala'ikatullah ishfa'u li inda Allah ya ku mala'iku ku cece ni a gurin Allah ba a taba samun wani annabi ya faɗi haka ba ba a taba samun wani sahabi ko tabi'i ya faɗi haka ba sallallahu lana an yansurana ko su ya mala'iku ku roƙa mana Allah su taimake mu aw yarzuqana ko su ya mala'ikun Allah ku roƙi Allah an yarzuqana ya azurta mu an yansurana ya bamu nasara aw yarzuqana ko ya azurta mu aw yahdiyana ko ya shirye mu wa kadhalika la yaqulu liman mata min al-anbiya'i was-salihin haka nan babu wani ɗaya da aka taba samu annabi ne ko wani sahabi ko wani tabi'i ko wani limami na shari'a ya taba faɗa dangane da wani annabi da ya riga ya bar duniya was-salihin ko wani salihin bawa da ya riga ya bar duniya aje yana cewa ya nabi Allah ya rasulullah ud'ullaha li ba a taba jin wannan ba a taba ruwaito wannan ba ta hanya ingantacciya ba a taba jin wannan ba sallallahu alaihi ko yace ka roƙa min Allah istaghfirullah li ko yace ka nema min gafarar Allah sallallahu alaihi an yaghfira li ka roƙa min Allah ya gafarta min aw yahdiyani ko ya shirye ni aw yansurani ko ya bani nasara aw yu'afiyani ko ya bani lafiya wala yaqulu ko yace ashku ilayka dhunubi ina kai maka kukan yawan zunubi na aw naqsa rizqi ko tawayar arziki na aw tasallut al-aduwi alayya ko kuma ainihin yadda makiyi yayi rinjaye yayi karfi a kaina aw ashku ilayka fulanin ko yace ina kai maka kukan wani alladhina lamani wannan da ya cuce ni wala yaqulu ba taba jin wani salihi ko sahabi yana cewa ana naziluka zo ga wani annabi ko ga wani salihi yana cewa ni ga na sauka gidanka ana daifuka ga ni baƙonka ne ana jaruka ga ni maƙocinka ne ko yace anta tujiru man yastajiruka kana karbar maƙotakar wanda yake neman maƙotaka a wajenka wato kana bada mafaka ga mai neman mafaka a wajenka aw anta khairu mu'adin yusta'adu bihi ko aje yana cewa kai ne mafificin wanda yake bada tsari ga wanda ya nemi tsari daga gare shi ولا يكتب احد ورقه با تبا سامون وني صالحي daga cikin sahabbai ko ta bi ya rubuta wata takarda ba wayu alliquha inda alqubur yaje ya makala ta jikin wani kabari yana neman taimakon na cikin kabarin wala yaktubu ahadun mahdaran ko wani rubutaccen bayani annahu istajara bi fulan a cikin wannan rubutaccen bayani yana cewa ai shi ya nemi mafaka gurin waliyuwa ne wa yadhhabu bil mahdari ya tafi da wannan rubutaccen bayani ila man ya'malu bi zalika al mahdar ga wanda ya yadda zai yi aiki da wannan ainihin rubutaccen bayanin ya je ya kai masa sawa'un wani mai mulki ne ko wani mai shugabanci ya ce to ai na nemi mafaka gurin waliyuwa ne kuma ya bani ga ma abin da ya bani a rubuce na kawo a bashi shi kuma ya ce to tunda har waliyuwa ne ya baka mafaka to ko mai kai ya kamata a kyale ka ce to babu wannan a taba samun wannan ba ونحو ذلك مما يفعله اهل البدع من اهل الكتاب والمسلمين da ire-iren abubuwa da suke kama da wannan wanda ƴan bid'a cikin kiristoci da ƴan bid'a cikin musulmi suke yi waɗanda suka kirkiri sababbin abubuwa suka cusa a cikin addinin Allah alhalin baya ciki sawa'un kiristoci da suka kirkiri wasu abubuwa suke danganawa annabi Isa ko suke kiran annabi Isa ko suke ganin annabi Isa shi yake ba su lafiya shi yake ba su arziki shi ne mai kashi shi ne mai rayu shi ne mai ainihin gafarta musu zunubi ya kakkabe musu laifuffukansu ko kuma cikin musulmi waɗanda suke ganin wasu annabawa za su iya yin wannan ko mala'iku za su iya yi ko wasu salihai ko wasu waɗanda suka ce waliyai ne za su iya yin wannan to duk wannan abubuwa ba abu bane wanda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira zuwa gare shi ko sahabbai sun karɓi wannan ko sun yi kira zuwa gare shi wannan da ittifaqil muslimina babu wanda zai ja akan wannan ba wanda ya sai nuna wata aya da ta ce ayi haka ko ya kawo wani hadisi cikin littattafai ingantattu ya ce gashi na hadisi ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko wani sahabi daga cikin sahabbansa ya yi kira ya yadda ayi irin wannan ko shi ya taba yi babu wanda ya sai kawo wannan kusan musulmi duk sun yi ittifaki akan wannan dukkan abinda ake fada dangane da irin wannan kissoshi zaka samu kissoshi ne na wasu wanda aka ce waliyai ne aka rubuta littattafai aka bada labarurrukan su aka ce suna da karamomi iri-iri waɗanda suka faɗa hankali don haka yana da kyau a girmama su a ɗauke su a matsayin waliyai a bi tafarki irin nasu in ba suna da ɗariƙo yana da kyau kowa ya shiga ɗariƙo wannan duk zaka samu a cikin irin waɗannan littattafai ake samun wannan amma ba a cikin littattafai na musulmi ba a cikin littattafai na hadisi ba ko a cikin littattafai na fiqhu Ibn Taymiyyah yana wannan magana saboda abin da ya cika duniya tun a lokacinsa na irin fantarewa da take da alaka da aqida kuma take da alaka da irin waɗannan abubuwa da yake faɗa an ɗauki waliyai waɗanda aka ba su muƙamai daban-daban wani ƙudubi gauti wani ƙudubi wani a ce da su wasu a ce da su al-autadu wasu a ce da su al-abdalu kowa an bashi wani matsayi an bashi wani muƙami yana da wani position waɗanda ake cewa su suke gudanar da duniya gaba ɗaya a hannunsu take Allah maɗaukakin sarki ya tattara ya ba su kuma suna gudanar da duniya ne su ma da kalmar kun fa yakunu kamar yadda shi Ibrahim yake cewa qarqasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi yana da a cikin rahilar sa al-hijaziyya to ya Allah ya keɓance shi da wani ilimi na musamman ya keɓance shi da gudanar da harkar duniya idan ya ce kun duk abin da ya ce kun fa yakunu sai ya kasance wato gaba ɗaya matsayin ubangiji ya ɗauka ya bashi don haka yanzu a gurinsa ake nema shi yasa ake ɗaukan hutunansa ana sawa a jikin motoci ko ana sawa a gaban gidaje ko a cikin ɗakuna ko a kantuna ana ganin cewa shi zai iya gudanar da al'amura na rayuwa zai iya bayarwa zai iya hanawa zai iya kada uba ko azaba ko bala'i duk wannan abin da aka samo su ne daga cikin irin waɗannan littattafai an kai ganin cewa ma wato ruwan sama da Allah yake saukar mana wanda Allah yake cewa afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun wato ba ku ga ruwan da kuke sha din nan ba shin ku kuke sauko da shi daga girgije ko mu ne muke sauko da shi inji Allah babu shakka babu wanda ya isa ya ce shi yake kawo ruwan sama in ba Allah ba Allah shi yake abin nan yake saukar da ruwan sama wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha la yaqulunna Allah hatta kafiran Quraishawa waɗanda suka yi rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka yaƙe shi akan abin da yazo da shi na addini na tauhidi. Allah yake idan da za a tambaye su wane ne ya saukar da ruwan sama daga ƙasa ya raya ainihin ƙasa bayan mutuwarta, za su yi rantsuwa su ce Allah ne. Wato har su a wannan babin ba su kauce wa tauhidin rububiyya ba, suna ganin Allah ne yake yin wannan. To amma ta kai ana rubutawa a cikin littattafai na sufanci cewa waliyi ma yana iya saukar da ruwan sama, yana iya bada ruwan sama. A cikin littafin Sirrul Auliya na Tafsiruddin al-Khazraji ya bada labaran wasu waliyai ne waɗanda yake suna da karamomi masu ɗimauta hankali. To yake bada labarin wani waliyi wai shi Muhammad az-Zubbi mutumin Sudan ne, waliyin Sudan ne, wato waliyi ne na kurkusa da mu, ba bai nisa ba. To shi Muhammad az-Zubbi aka ce akwai wani lokaci da a garuruwan Sham aka yi matsanancin fari da matsanancin rashin ruwa da lalacewar kayan abinci, mutane suka shiga bala'i iri-iri, a farashin abinci ya hauhawa. To akwai wata mata da ake kira Alhajja Rumiya, wato Hajiya Rumiya. Ita dai Hajiya Rumiya tana renon 'ya'yan sarakuna ne, kuma tana da matsayi babba a gurin mutane saboda kai kawo da take yi a wajen sarakuna. Saboda haka mutane suna girmama ta. Da ta ga abu yayi bala'i, ita kuma tana da kyakkyawa alaka da ƙawance da shi wannan waliyi Muhammad az-Zubbi, sai ta tafi can inda yake khalwa, can inda ya fita ya bar jama'a yana khalwa. Sai ta ce ba ku san abinda jama'a suke ciki ba nan, kun yi buris kun kyale su, ba ku san irin bala'in da mutane suke ci na fari ba, wa antum anhum ghafiluna, kun yi buris kun rabu da su. Muhammad Safiuddin al-Khazraji yace kai tayi masa surutu ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. Shi kuma wannan wali Muhammad az-Zubbi yayin shiru yana jinta, ta gama dama akan alfadari ta zo, alfadara ta zo, ta hau alfadaranta ta kama hanya za ta koma. Tana tafiya ta zo ta hau kan wata gada, nan da nan sai ruwa ya barke kamar da bakin guga, da wata iska mai tsanani ta taso ta fincike ta daga kan alfadaranta, ta jeho ta ƙasa, ta jefa ta cikin taɓo. Jama'a suka cicciko ta, aka ɗora ta, aka dada ita kan alfadaranta. Daga nan sai ta juya ta je ta samu wannan waliyin, ta ce da shi, yaya mun ce da kai anzilil matara wa anta ramaitani min alal baglati fi sin, yaya zan ce da kai kai mana ruwa amma kai ka je ka jeho ni daga kan alfadarata cikin taɓo, wannan na roƙe ka fali ayyi shay'in da yasa kai mun haka, ni ba wannan na roƙe ka ba. Yace to ai kin zo kin cika mu da surutu ne. To kaga anan ta ce shi ya saukar musu da ruwan, kuma shi ya yadda, bai maza musu ba, ya ce ai wannan aikin Allah ne, ni addu'a ne ko wani abu irin wannan. Ta ce mun zo mun nemi ruwa a wajenka, kai kuma ka jeho mu daga kan albadari, wanda kuma ba wannan muka nema ba, bai muka yi maka, shi ne ya ce saboda kin cika mu da surutu. Wannan yana nan cikin littafin Sirrul Auliya, wato labarurrukan waliyai, shafi na 85 na Tafsiruddin al-Khazraji, wanda ya rasu shekara hijira 657. Kaga Ibn Taymiya ya da suke irin waɗannan bayanai. To suna ganin wato waliyai za su iya baka lafiya lokacin da kake cikin rashin lafiya, za su iya warkar da kai. A cikin littafin Ar-Rimahu nan dai ƙasar da an san Rimahu na nawa, Ar-Rimahu ba sharhin Jawahirul Ma'arif ba ne, ina tsofaffin yan ahalin lahi, ina suke ko ba tsofaffin ahali. Rimahu na Umar al-Futi, yana nan falalar ɗariƙa Tijjaniya ne. Umar al-Futi wanda ya zo nan ƙasar daga Senegal, mutumin Senegal ne, yana nan littafin a kasuwa, ka je ka ci karatun Rimahu. Da can ana karanta shi kafin sunna ta bayyana, amma yanzu an ɓoye ba a karantawa. To a cikin littafin Rimahu na Umar al-Futi, wanda an ce shi ne ya zo ya ba wa Muhammad Bello dan Shehu Usman ɗariƙar Tijjaniya, wanda da an ce gidan ƙadiriyya suke yi, shi ya juyar da su zuwa a abin nan, zuwa Tijjaniya, in ji yadda su 'yan Tijjaniya suke faɗa. To shi Umar al-Futi a cikin wannan Rimahu ɗin a cikin juz'insa na farko shafi na 191 yana cewa inna umma ahmad al-kabir yana bada labarin wata mata ummu ahmad asabaha waj'ul batn ta samu ciwon ciki wa qad akhadhat minni at-tariqa alhalin ta karbi tariqar tijaniya daga wajena wa azkaraha da zikirin tariqar tijaniya fasarat tunadi wa tastagisu bi abdul qadir al-jilani ta karbi tariqar tijaniya da wuridi da zikiri na tijaniya sai ciwon ciki ya kulle ta saboda haka sai ta dinga kiran kuma abdul qadiri kaga ba haka ya kamata ba ko tunda ta karbi tijaniya ba abdul qadir ya kamata kira ba sai ya ce fasarat tunadi wa tastagisu bi abdul qadiri saboda ciwon ciki da ya kulle ta tana kira abdul qadir ya cice ta ya ba ta warkewa وتقول يا عبد القادر تنا يا عبد القادر على عادتها بسيد تسابا وتو دا kenan iqadiriya ce ta bari ta koma tijaniya to ta saba kiran abdul qadir lokacin da wani bala'i ya sauka akan ta to dan haka gashi kuma ta shiga tijaniya amma bata daina ba ta saba da wannan qabla yace ala adatiha qabla an takuna tijaniya bisa ga al'ada ta kafin ta zama batijaniya fa akhadha an-nu'as bayan tayi wannan neman agaji din ta yi wannan shela kuma sai gangadi ya dauke ta wasa mai atka'ilan sai ta ji wani yana ce mata da'il abdul qadira da'il abdul qadir ki bar abdul qadir din nan ki bar shi walakin quli ya ahmad at-tijani ki ce ya ahmad at-tijani abinda zaki ce kenan fa inna allaha yu'afiki in kin fada ka allah zai baki lafiya fa qalat zalika ta farka sai ta fada haka fa ufiyat min sa'ati hadan ta ki ta abin nan dan ta ki ta samu lafiya to kaga kaga yadda ake samun lafiya cikin sauki amma kuma asibitocin mu suna nan cike da yan tijaniya da yan kadiriya suna ta layi sun hana mutane da ba sa kadiriya su karɓi magani ai tunda dai akwai wannan hanyar mai sauki kamata kowa ya samu matsala in dai tijaniya yake kawai ya kira a gidansa ya samu safiya ba sai ya tafi abin nan ba a cikin tabaqat ibnu zaifalla tabaqat din sa ta waliyai a shafi na 169 a shafi na 199 yake ce mana wata mata da ake kira Fatima bintu Ubay ta yi rashin lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani har ta kai ga gabar mutuwa ma saja ahadul fuqaha sai wani malamin fiqihu kun san a tafiyar sufa yayin malamin fiqihu bai isa ba saboda haka shi malamin fiqihu ya zo ya same ta ba lafiya ta kai ga gacin mutuwa sai ya zo shi wannan malamin fiqihu din zuwa ga wani shehi wani shi ma mutumin Sudan ne wato shi wannan tafi yana ta fadar irin waliyan Sudan da irin karamomin su na wani da ake kira Ibnu Zaifalla to yace sai wannan malamin fiqihu ya je gurin wani shehi da ake kira Ash-Shaykh Khujali Ibnu Abdurrahman Ibnu Ibrahim ya rasu shekarar hijira 1055 to a karin na 11 sai shi wannan malamin fiqihu sai ya tafi gurin shehi ya ba su wani ruwa ya ce aje a ba mara lafiyar ta sha aka kawo mata ta sha ana ba ta sai ta amayo shi saboda tana cikin kamar yadda ya ce li'annaha kanat fi sakaratil maut tana cikin magagin mutuwa wato dai ta zo mutuwa ta zo to shi kuma shehi daga wannan sai ya je ya shiga halwarsa ya fita daga jama'a to ana nan dare na zarabawa tsaka ko kuma abinnan dare na abinnan karshen dare sai aka ga matan nan ta fara magana ta ce ai yanzu lafiya lau garai take jinta kuma ta ce ta ga shi wannan shehi ra'aitu shaykh al-Khujali waqifan bi janibil bayti na gan shi tsaye a kofar gida fa wa kazani bi atahu ya zungure ni da sandarsa wa kala ya ce kumi tashi ya ce wa min waqtihi nan take da ta tashi sai wannan magana shi kuma shi abin nan wannan malamin fiqihu sai ya tashi sai ya je gidan shi shehi Khujali ya samu ɗansa ɗan nasa ya ce to ai tunda ya shiga cikin khalwa jiya bai fito ba yana can cikin khalwa to shine sai dai ya gaya masa gafa abin da ya faru yarinya ta samu lafiya gare yanzu take ji sine shehi sai yace da shi laqad ghalabtu yace nayi rinjaye kenan nayi nasara yace kunna ana wa malakul maut natanaza'u fi ruhi bint ubay tini da mala'ikan mutuwa ne miki ta kokowa akan ranta yana sai ya cire ina baka ita ba muna ta kokowa fataraka hali karshe ya kale min ita to kaga a gurin su anan al-ajalu laysat bi yadillah shehi na iya kokowa da mala'ikan mutuwa kuma har ya fi karfin sa dan ana ga mun sai ce to ashe na fi karfin sa kenan laqad ghalabtu na fi karfin sa kenan kaga wannan sun yi imani da wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu sun imani da fadar wannan walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha sun imani da wannan ba a ce kuma mala'ikan mutuwa ba Allah ne turo shi ba Allah kuma alalahul khalqu wal amru al'amarin gaba da annan ubangiji yake shi ya turo shi amma wani wali sai ta kokowa karshe mala'ikan afi karfin sa a tafi to kaga kenan har wanda ajalin sa ya kare wato ana iya kubuto da shi ya dawo ya ci gaba da rayuwa wannan kuma ta faru kamar yadda shi Abu Abdul Wahhab Sha'arani wani wanda yake da Tabaqatul Kubra da ya cika ta da tatsuniyoyi da sunan karama waliyai a cikin juz'in littafin sa Tabaqatul Kubra na biyu shafi na 118 wannan mutum sufai suna girmama shi kwarai da gaske shi Abdul Wahhab Sha'arani da za ku ji a daman shi mala'ika a nan kaga an fi karfin sa maganar kuma an sa shi ya kasa Allah kuma ya ce ba sa saba Allah to a cikin littafin Abdul Wahhab Sha'arani Tabaqatul Kubra Tabaqatul Awliya yana babu labarin wani wali wai shi Muhammadu Shuraibini wanda ya rasu hijira tana 920 ɗansa Ahmad shi wannan wali ɗansa Ahmad ya yi rashin lafiya mai tsanani so yana ciki sai ga mala'ikan mutuwa a Azra'ilu a yadda ya rubuta amma bai inganta akwai wani ba sunan mala'ikan mutuwa a Azra'ilu ba yace Azra'ilu sai ya zo zai karɓi ran shi wannan yaro saboda kwanakinsa sun kare abinda Allah ya rubuta masa a rayuwarsa sun kare ba haka an turo mala'ikan mutuwa zai karɓi rai yana zuwa sai ya samu Sheikh Muhammadu Shuraibini ya ce bai kazo ya ce na zo in karɓi ran ɗanka saboda ajalinsa ya yi ya ce to ka koma ka sake jiyowa wajen Ubangiji akwai wani abu da aka canza ka je shi mala'ikan duk bai sani ba shi kenan sai kwana ya koma yana zuwa sai samu ashe an goge wancan ajalin na farko bai shi ba a sanar da mala'ikan bai yana kan tsohon umarni saboda haka sai ya ga ashe an ƙara masa wajen shekara 30 ba da haka shi kenan ya haƙura yaron ya tashi garai kuma yi shekara 30 bayan wannan abu a cikin Jawahirul Ma'ani juz'insa na biyu shafi na 150 zuwa 151 wanda yake hada da rimahu daba'a da take hada da rimahu a cikin shi Shehu Tijjani yana ganin cewa wali idan ya samu fatahi wato ya samu usuli ya kai matsayin da shi kenan shi ya kai makura inna ila rabbikal muntaha shi ya kai matsayin Allah shi ma to yace yaqdiru an yaf'ala ma yuridu fi kulli ma arada yana da damar yayi abin da yake so cikin abin da duk ya ga dama fa yuhyil mauta idza sha'a zai iya raya matattu idan ya ga dama wa yunadiha fa tujibu musri'atan ya kira ta ta ansa masa da gaggawa walau kanat rabima ko da wannan mamacin ya yi rididdige a cikin ya zama turbaya to zai iya kiran sai ya ansa to in wali ya riƙa zai iya yin wannan in Shehu Tijjani a Sha'arani yana labarta mana a tarjamar wani wali da ya kirawo Muhammadu Suwaimi ce Muhammadu Suwaimi malaminsa a Sayyid Madian ya yi rashin lafiya mai tsanani wanda bisa ga alama ajali ya zo ya shiga kakarin mutuwa nan da nan sai shi wannan Muhammadu Shuwaibi ya zo sa malamin sa cikin wannan yanayi, sai ya ce na ƙara maka shekara goma daga cikin shekaruna. Saboda sai ya ƙara masa shekara goma, sai ya tashi rumus. Yake ce wata rana shi shehin ya yi tafiya, shi Sheikh Muhammadu Shuwaibi ya yi tafiya, sai ya dawo sai ya samu malaminsa a Sayyid Madian Hayyarus ana masa wanka. Yana ganin haka sai ya ce kaifa mitta, ya ake ka mutu, wa izzati rabbi law kuntu hadiraka ma khallaituka tamut, na rantse da ubangijina da izzar ubangijina wallahi da ina nan ba zan kyale ka ka mutu ba, ba zan baka ka mutu ba. Kuma haka hatta mutuwar a hannunsu take. To wannan fa sune sufayi fa, ake cewa sai Ibn Taymiyyah da sufayi ne sai Allah sauke. To rashin sanin waɗannan abubuwa, ana faɗar su ga waɗanda suke ciki, waɗanda suke gefe, ko wanda Allah ya riga ya ba su lafiya tun farko ma ba su matsa abin ba, ba su sani ba, wani ba sai ya ce sharri ake yi. Sai yasa nake faɗar littafi da shafi, don ka san cewa ba wai wani abu bane wanda yanzu aka kago shi, tsohon abu ne. Ibn Taymiyyah ya samu mutane da sun yi tsudu a ciki, an nuna musu cewa waliyan nan su ne ƙofofin Allah. Sai ya ce at-turuqu ila Allah bi adadil anfas, hanyoyin da za ka bi ka kai ga Allah gwargwadon adadin numfashi suke, aka ɗari ɗin ga sunan barkatai kuma duk Allah za su kai ka ga Allah. To shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa wannan abu da suke yi babu inda aka ce ayi, ba inda aka yadda ayi, abu ne wanda yake bid'a, ba ya da asali a addinin Ubangiji. Sai wa kazalika al-anbiya wa qablahu, yace wala fa'ala hadha ahadun min ashabi nabiyihim, babu wani daga cikin annabawa. Bal ahlul kitabi, bal ahlul kitabi laysa indahum anil anbiya naqlun bidhalika, su kansu yahudu ko nasara duk abinda suke yi na shirka dangane da annabawan su, ba su da wani nasti da aka ciro da aka ruwaito daga su annabawan sun ce ayi, ba su da wannan. Kama annal muslimina laysa indahum an nabiyihim naqlun bidhalika, kamar yanda su ba musulmi abin nan da suke yi ba su da wata ruwaya da aka ciro daga annabi cewa ya ce ayi wannan. Wala fa'ala hadha ahadun min ashabi nabiyihim, babu wani daga cikin sahabban annabi da yayi wannan. Wattabi'ina, ko wani daga cikin tabi'ai. Wattabi'ina lahum bi ihsanin, ko wani wanda ya bi tafarkin ainihin sahabbai ta hanyar kyautatawa ba a samu yayi wannan ba. Wala sahabba zalika ahadun min a'immatil muslimina, babu wani limami daga cikin manyan limaman musulmi da yace yin haka mustahabbi ne. Lal a'immatul arba'a wala ghayruhum, ba limamai waɗannan ba, ba kuma waninsu ba, babu daga cikin waɗannan wani wanda yace ai haka. Ba za a samu cewa ga inda Maliku yace ai wannan ba, babu inda kaga an ce Maliku yace kuma ka shiga wata dariƙa, babu. Shi yasa aka tashi sai ga a ce a fiƙo ana tare da Maliku, a dariƙa kuma ana tare da wani. To a zama tare da Malikun mana idan har shi akan tafarkin Allah ya rayu ya koma ga Ubangiji, ka tsaya akan tafarkin nasa shi kadai mana. Me yasa kuma ka ce a fiƙo kana nan a nan, a wannan kana can, a wannan kana can, ka zama tafarki ɗaya mana. Ai hanyar Ubangiji ɗaya ne, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ba ce wa anna hadhihi siratun, cewa ga wasu hanyoyi da yawa ku bi su ba, sai aka yi sirati hanya ta kwaya ɗaya. Fattabi'uhu, ba ce fattabi'uha ba, a shiga ga hanyar kwaya ɗaya ce. Wala zakara ahadun min al-a'imma, babu wani daga cikin limamai da ya faɗa haka. La fi manasikil hajji wala ghayriha, ko a cikin manasikil hajji ya ce a tafi, in an je hajji a je a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, a roƙe shi, a kirawo shi, a nemi ya bada lafiya, ko ya bada arziki, ko ya bada nasara, babu inda aka ga wannan. Suna magana ziyara, amma suna faɗar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar idan an ziyarce shi a faɗa, ko an ziyarci sahabbai a faɗa, a baki a ko a Uhud, ga abinda ake cewa in an ziyarce su, kuma waɗannan abubuwan da suke faɗa duk zaka samu rubuce suke a cikin littafin sunna, amma ba su faɗi cewa a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala zakara ahadun min al-a'imma la fi manasikil hajj wala ghayriha annahu yustahabbu li ahadin an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda qabri, babu wani da zaka kawo wata manasika ta hajji ta limamai waɗanda suke abin koyi daga cikin limaman musulmi da suka ce a an je hajji mustahabbi ne ga wani an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam inda qabrihi a wajen kabarin sa an yashfa'a lahu ya cece shi aw yad'u li ummatihi ko ya wa al-ummati addu'a aw yashku ilayhi ma nazala bi ummatihi ko ya kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam qara abinda ya sauka ga al-ummati min masa'ibid dunya wad dini na masibin duniya da na addini ba a ga inda aka ce ai wannan ba wa kana ashabuhu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance a bayan sa yubtaluna bi anwa'il bala ana jarrabasu da nau'uka daban-daban na bala'i ba'da mautihi bayan mursuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga bala'i iri-iri sun samu rashin lafiya sun samu tawayar abin arziki an yi fari a zamanin sayyidina Umar da aka dinga cin kashi busasshen kashi aka dinga dakawa ana ci ana kiran wannan shekara amur ramada wanda har sayyidina Umar yace a soke haddi a wannan shekara na wanda ya sata wanda ya sata kada ma a yi masa haddi saboda tsananin yunwar da ake ciki ta kai mutum ya yi sata a wannan lokaci a bashi uzuri to amma duk da haka ba a taba samun wani daga cikin su yace aje gurin manzo Allah a kai masa kuka ga fa irin bala'in da ake ciki ba fataratan bil jaddi wani lokaci su samu fari wataratan bil nafsi rizqi wani lokaci su samu tawayar arziki wataratan bil khawfi wani lokaci su samu tsoro wa quwwatul adui da karfin maki abokan gaba wataratan bil zunubi wal ma'asi wani lokaci su samu kansu cikin zunubai a samu zunubai sun yawa tsakankanin jama'a da saban Allah walam yakun ahadun minhum babu wani ɗaya daga cikin su yati ila qabrir rasul sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wala qabrir khalil ko kabarin annabi ibrahim wala qabri ahadin min al-anbiya ko kabarin wani daga cikin annabawa fa yaqulu yace da shi nashku ilayka jadban zaman yace muna kai maka kukan wato farin zamani au quwwatul adui ko kuma karfin abokan gaba au kasratul zunubi ko yawan zunubai wala yaqulu ko wani yaje yace salillahi lana aro ka roka mana Allah auli ummatika ko ka roka al'ummaka an yarzuqahum Allah ya basu arziki aw yansurahum ko ya basu nasara aw yaghfira lahum ko ya gafarta musu bal hadha wa ma yushbihuhu min al bid'a al muhdatha irin wannan da abinda ya kama da wannan yana daga cikin bid'o'i da aka kirkira aka jingina su da addinin musulunci allati lam yastahibaha ahadun min a'immatil muslimin abinda babu wani daga cikin limaman musulmi da yace ayi haka mustahabbi ne falaysat wajiba abune da ba wajibi ba wala mustahabba bid'a ce da ba mustahabbiya ba ittifaqi a'immatul muslimina wato babu wata bid'a wajiba babu wata bid'a mustahabbiya hatta idan ma akwai bid'a mustahabbiya din to wannan ba ta ci in akwai bid'a mustahabbiya to wannan ba mustahabbin ba ci wa kullu bid'atin laysat wajiba wala mustahabba fa hiya bid'atun sayyi'a to kuma duk bid'a da ba za ta zama wajibi ba kuma za ta zama mustahabbin ba to bid'a ce mummuna وهي دلاله باتفاق المسلمين دف مسلمي سن اكن cewa batace wato hatta masu cewa akwai bid'a hasana irin su Izzuddin ibn Abdussalam da wadanda suka kwaikwayi magana shi Izzuddin dan shi ya fara wannan kashe-kashe to hatta shi kansa Izzuddin wanda yace akwai bid'a hasana wanda ya kawo misalan abubuwan da ba za ka kira su bid'a ba sai dai ka ce musu al-masalihul mursala abinda ba za su shiga babin bid'a ba dan duk abinda ya kawo misalan su kaga gaba cikin bid'a suke shiga ba suna shiga ne cikin babin masalihul mursala wanda wasu wata ka'ida ce da Imam Malik da sauran mabiya mazhabansa suka yadda ayi amfani da ita Aisha a shari'anci abinda duk nasti bai zo da kore shi ba bai zo da tabbatar da shi ba a cikin al'amuran rayuwa na musulmi to ana iya tafiya akan sa shine suke kira masalihul mursala ana iya hujja da wannan a tafi akan sa abinda babu wani nasti da ya kore shi ko ya tabbatar da shi a cikin al'amura na maslahar al'umma maslaha ta al'umma ba wai abin da ya shafi addini ba abin da ya shafi addini ba a ce akwai masalihul mursala abin da ya shafi maslaha ta al'umma to duk abin da babu wani nasti da yazo akan ayi ko a bari to shine suke cewa ana iya itibarin wannan to ire-iren su Izzuddin Ibn Abdussalam yazo ya lissafa su a cikin littafin sa na al-qawaid ya lissafa su a cikin bid'o'i hasana to hatta irin su din ba za su yadda da waɗannan abubuwa akan cewa bid'a hasana bane shine abinda Sheikhul Islam yake cewa hatta su masu lissafa bid'a mustahabba din bittifaqin su shi yasa yake cewa bittifaqil muslimina duk musulmi sun yi ittifaqi kan cewa wannan ba a cikin bid'a hasana shine yace wa man qala fi ba'dil bid'i wani wanda zai ce kamar irin su Izzuddin ibn Abdussalam malami ne babba cikin malaman Masar cikin malaman Masar wanda ya rayu a lokacin a daulatul mamalik a cikin karni na biyar na shida a Masar, ko malami ne wanda aka san shi da fada da bid'o'i, ya shahara wajen yaki da bid'a a zamaninsa. To amma ya yi kashe-kashe, ya ce akwai wasu abubuwa da za ka gan su kamar bid'a ne, amma muna iya ce musu bid'a hasana. Shi ne ya kawo irin su tara ilimi a cikin littattafai, irin su yin bude makarantu, irin su dawwana, irin su nahawu, su balaga, su waye da sauran abubuwa da suke kama da wannan. Yake cewa wannan babu su a zamanin manzo Allah, babu nahawu a zamanin manzo Allah, babu balaga a zamanin manzo Allah, babu wata ginanniyar makaranta Usman bin Affan ko Darul Arqam ko wane ne, duk babu wannan. Amma ba iya kiranta bid'a hasana, saboda akwai wasu dalilai da suke nuna halaccin yin wannan din. Duk dalilan da suke kira zuwa ga ayi ilimi sun yadda kenan ayi haka. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa hatta irin wanda zai ce wa man qala fi ba'dhi bid'i, wanda zai ga wasu bid'o'i innaha bid'a hasana, yace bid'a ce hasana, fa inna ma zalika idza qama dalilun shar'iyyun annaha idza qama dalilun shar'iyyun annaha mustahabba, yace hakan yakan fada haka idan akwai wani dalili na shari'a da yake nuna abin mustahabbi ne. Akwai wani dalili na shari'a da yake nuna abin mustahabbi ne, to anan a wannan lokacin ne yake cewa abin bid'a hasana. Amma ba kawai wani ya kirkiro wani abu addini ba, wanda abin addinin ya yaki abin kuma ya ce da shi bid'a hasana. A cikin littafin Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam na Sheikh Ibrahim Inyas, Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam, a ƙarshen littafin yayi kaca-kaca da masu cewa akwai bid'a hasana, yayi kaca-kaca, ya ce in sun isa su kawo masa dalili. Kullu da aka ce kullu bid'ati, kullu bid'ati. Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam, ka duba ƙarshen littafin, ana so ya tabbatar da wani bid'a sai ce to bid'a ta karfafa. Amma a je a duba wani littafin nashi ne, yana nan ana tsayarwa. To fa amma ma laysa bi mustahabbin, don haka anan Ibn Taymiyyah ba wannan yana karrara mana cewa shi ma yadda akwai wata bid'a hasana ba, yana so ya gaya mana cewa hatta idan an ce ma da bid'a hasana din, su masu fadar bid'a hasana din suna cewa abu kaza hasan ne idan akwai wani dalili da yake nuna hasana din ci, duk da mu a wajen mu da muka kalli abubuwan duk gaba ɗaya sai muka ga ba sa shiga babin bid'a, don ba wani babi bane na ibada, babi ne na maslaha ta al'umma. Shi yasa zamu ga Ash-Shatibi a cikin al-Ihtisab ya warware magana dalla dalla, ka duba al-Ihtisab na al-Imam Ash-Shatibi al-Maliki, ya ware shafuffuka wanda ya magana da ba za ka samu irinta ba. Ash-Shatibi babban malami ne na Malikiya, ba wai malami ba ne na yau, ba na yanzu ba ne, ya rayu tun gabanin Shekul Islam Ibn Taymiyyah, kuma ma bai rayu a yankin da Ibn Taymiyyah yake ba, shi ya rayu ne al-Maghrib al-Arabi, kun san Ibn Taymiyyah ya rayu al-Mashriq al-Arabi, dan ya rayu a Syria, shi ko wannan ya rayu a can Shatiba cikin garuruwan da suke karkashin daular Spain, daular Andalus a da, tun a wancan lokacin ya rayu. Amma shi yayi wannan bayanai ba wai magana ce ta wahabiyanci ko ta dan Taymiyyah ba, ya rushe magana cewa akwai wani kashe-kashe, yayi wa Izzuddin Ibn Abdussalam raddi mai na ilimi sosai, yace duk waɗannan abubuwan da ya kawo ba maganar bid'a ake, maganar masalihul mursala ake, abinda duk ya shafi lamarin duniya. Annabi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, a cikin harkar duniya kai kasa ya za ka yi kani kanci ka gyara motarka, babu wani hadisi da zai ka buɗa ya gaya maka ga yadda kafiretan ka in ya lalace za ka gyara shi, babu wannan. To wannan kai za ka je gurin waɗanda suka san abin, wani lokaci ma za ka je gurin wani arni ne tufukan, shi zai nuna maka ga yadda za ka gyara abin, kuma ka gyara maka kuma ka ji yayi maka, wani lokaci ma ka ji cewa gyaran arnin ya fi na wani musulmin ahlus sunna, kaga ashe abin baya da alaka da hadisi ko alqur'ani. To wannan shine ma'anar antum a'lam bi umuri dunyakum, Allah ya faɗi lamarin kafirai ya ce alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun, abin da ya shafi lahira nan ne ake ta artabu da su, amma harkar duniya duk gashi nan sun fi kuma sani, kaga harkar duniya ba anan ne ake maganar ba. Shi yasa ce man ahdatha fi amrina haza, yace cikin wannan al'amarin namu, yana nufin musulunci,
a wata ruwayar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kaga manzo Allah ya tantance zawiyar da bid'a ta shari'a take shiga, amma abin da ya shafi rayuwar duniya su lafika su jirgin sama su mota su ayi duk wannan harka ce ta duniya, wannan ba a batun hadisi ko aya ko abin nan, babu maganar wannan. To da rikice ne aka rasa me za a kama don a bawa wata bid'a gindi sai ka ji wato ana ta lissafo maka abin nan kere-keren Bature ce, to gashi na ai mun yadda mun sa a kaza a masallacin mu, kun sa agogo, kun sa loudspeaker, kun yi kaza, kun yi kaza. To duk wannan abubuwa in ka ji ana wannan kama-kama kofa ta toshe, inda ba dan kofa ta toshe ba, to a ja ayoyi da hadisai mana kawai a wuce, lokacin abin ya kusa. فأما ما ليس بمستحب ولا واجب أما أبن بيزم مستحب بيبا بيزم واجب بيبا فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات ما وندي إنتي زوجي وأن أبو بوا سنة رجسكي كاوا وأن أبو بوا التي يتقرب بها إلى الله وأن ذاك سنشاء الله دشي ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات دونك وأن ذاك سنشاء الله دا وأن أبن بايا رجسكي ما حسن بني baya cikin kyawawan ayyuka al-ma'mur biha amra ijabi baya cikin kyawawan ayyukan da aka yi umarni da ayi umarni na wajibi wala istihbab ko umarni na mustahabbi fa huwa dhalil. To duk wanda zai kusanci Allah da irin wannan aiki to batacce ne, muttabi'un lish-shaytani, mai bi ne ga shaytan, wa sabiluhu min subulish shaytani, kuma hanyar da yake bi hanya ce daga cikin hanyoyin shaytan, wa sabiluhu min sabilish shaytan da ya ce bin subulin shaitan aida da ko kama kala Abdullahi bin Mas'ud, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ruwaito mana kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad da Mustadrak al-Hakim, kamar da ga mai takriri ya rubuta hadisi sahihi, yake cewa khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, manzo Allah ya zana mana wani layi guda daya a miƙe, wa khatta khututan an yaminihi, sai yayi wasu gajajjerun layuka a gefensa ga sunan ɗan ganana, wa shimalihi yayi wasu a hagunsa, sun makala sai ce haza sabilillahi, wannan guda ɗaya ɗin ya nuna wannan dogon guda ɗaya hanyar Allah ce, wa hazihi subulun, wannan kuma wasu hanyoyi ne, wasu ɗariku ne, ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, kowace hanya nan kowace ɗariƙa da ka gani akwai shaytan bisa gare ta yana kiran mutane a zo a shiga. Thumma qara'a, sai manzo Allah ya karanta wa anna hadha sirati mustaqiman, wannan shine tafarki na daya da wanda yake a miƙe totar, fattabi'uhu, sai ku bi shi, wala tattabi'us subula, kakku bi wasu hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabili, sai su raba ku da hanyarta, wato babu yadda za a yi ka kama waɗannan ɗan hanyoyi kuma ya zan kana kan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai yiwu ba, ko dai ka bi hanyar manzo Allah ko ka bi hanyar ko ka bi waɗannan hanyoyi, to yace fatafarraqa bikum an sabili, ba yiwuwa ka ce ka bi wannan wani ya bi can wani ya bi can kuma kun haɗe akan hanyar manzo Allah, ba zai yiwu ba, kowa tashi zai bi. To saboda haka hanyar manzo Allah guda ɗaya ce ita ake bi, babu gaskiyar maganar da take cewa atsurku bi adadil anfasi, cewa hanyoyi atsurku ila Allah bi adadil anfasi, hanyoyin da za su kai ka ga Allah adadin su adadin numfashin da ake shaƙa ne, kaga ba su da ƙarshe kenan. To wannan a hadisi yana nuna mana hanyar Allah kwaya ɗaya ce mai kakkiya, ka bi ta komin tsawonta, duk irin abin da za ka samu a kanta na makare na tsana da tsangwama da ƙiyayya ka haƙura, haka annabawa suka yi, ashaddun nasi bala'an al-anbiya fal-amsalu fal-amsal, haka annabawa su suka fi kowa wato haɗuwa da bala'i da jarraba da masifa da tsangwama da ƙiyayya, saboda haka wanda kuma yake gwada tafarkin su shi ma zai gamu da wannan gwargwadon yadda zaka rike hanyar annabawa, gwargwadon yadda zaka gamu da tsangwama da kiyayya kenan. Don haka sai kai hakuri, sai kai hakuri kamar yadda su ma annabawan haka suka yi hakuri, fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul, kai hakuri kamar yadda su ma suka yi hakuri, wannan shine zai kai ga gaci. Ko mun tsawon hanyar kabita, kada waccan gajeriyar hanyar ta saka ga cewa ai ga wata hanya gajeriya da zaka karbo su ɗan wurindai da kayi su komai ma an yafe maka duk zunubanka, an yafe maka kai ma zaka iya yafe mu wasu, ba kai kadai ba ma waɗanda suke tare da kai, iyalinka da zuriyarka duk za su shiga cikin alfarmarka, wannan duk rudu ne na shaytan. shedan da yake rudar mabiyansa, da zarar ka saki hanyar Allah ka kama waɗannan hanyoyin, to ka kaucewa hanyar Allah, ba za su taɓa haɗa ka da Allah ba, ba za su haɗa ka da hanyar Ubangiji ba. Fatafarraqa bikum an sabili. Haka Ibn Taymiyya duk yana wannan maganganu ne saboda tun a zamaninsa, gabanin ma zamanin nasa, abubuwan sun yawa duniyar musulunci, an dagwalgwala abin da ya shafi addinin musulunci da sunan sufanci da sunan tawassuli da sunan ruko da waliyai da sunan kamun kafa da su. Ana ganin an kama kafa da su shikenan komai zai zama daidai. Ana kuma iban wasu haƙoƙi da wasu sifofi na Ubangiji ana yaba masu waɗannan waliyai, wanda kuma yin haka kafirci ne, wanda annabawa abin nan kafiran farko ma ba su yi wasu daga ciki ba. Ana ɗaukan aikin Allah ana ba musu, a ce wali akwai wani wali da Abdulwahab Shi'ara ne yake gaya mana, ya ce shi in ya taso daga kalwarsa inda yake zuwa kalwa, duk inda ya wuce, zara ya wuce ta gaban bishiyar da take ta bushe ta ƙeƙashe sai ga tana ganye, da ya wuce ta gaban mara lafiya kawai sai ya samu lafiya, kawai sai ya samu lafiya. Hanya mafi sauki, ba ma sai ya kalle shi ko ya taɓa shi ko ya masa sofi ba, a wucewa zai ta gabansa sai a ba shi lafiya. Kuma a cikin risalar Qurashairiyya ta Abul Qasim Al-Qushairi ta sufanci yana faɗar cewa su waliyai in suka kai abinda suka kai suna iya samun irin abubuwan da annabawa suka samu, kamar annabi Isa na raye matacce da bawa mara abin nan makaho ido da waye da waye, duk suna samun wannan, suna iya samun wannan. Kuma akwai wani wali da aka ce shi ma an kawo wani makaho ya zo wajensa, ina jin shi abin da ne yake faɗa a cikin Sirrul Awliya, ya ce wani ya zo gurin Al-Khawwas na Ibrahim al-Masbuli ko Al-Khawwas, na manta shi tsakanin waɗannan waliyan guda biyu ne, cewa shi makaho ne baya gani, da zo don Allah a saman masa da gani ya zama yana gani. Yana zuwa shi wannan wali ya jimke shi ya kama kanshi, yana kama kanshi sai ga shi makahon nan yana ga wanda yake gabansa da dama da hagunsa, bayansa da gabansa, damansa da hagunsa, duk yana ganin su. Sai walin ya ce, to kaga kai yanzu ka kusa mutuwa, dan kwanakinka kaɗan suka rage, kana so ka ci gaba da zama a makahon ka je ka buɗe ido gaban Ubangijinka, ko kuma yanzu in roƙa maka Allah idan na abin nan, ko kuma yanzu idan ka buɗe a nan, bai ce in roƙa maka Allah ba, ko yanzu in buɗe maka idanka a nan, ko dai in buɗe maka idanka, ko ka yi haƙuri tunda ka kusa mutuwa ka buɗe idanka gaba ga Ubangijinka. Ya ce a to tunda dai ya kusa mutuwa a bashi ya buɗe ido gaba ga Ubangijinsa. To kaga su abu ne suke baka ma tabbas, gashi za mu yi kaza, in muka yi kaza kaza za ta faru. Ba wai magana ce ta kana addu'a kana fatan Allah ya karɓi addu'arka ba, abin ya iya yiwuwa ya kuma ƙin yiwuwa. A su suna gaya maka kawai abin zai yiwu, illa iyaka kawai yana baka zaɓi, ka yi haka ko ka yi haka. To waɗannan abubuwa duk su suka sa Ibn Taymiyya yake ta maganar cewa wannan abin ko an kira shi da tawassuli to shirka ne, ba tawassuli ba ne. Kuma ko da waɗanda ake zaton mutanen kirki ne sun yarda da wannan abubuwan, to ba hujja ba ce wannan. Waɗanda suka gabace su annabawa da sahabbai da tabi'ai da sauran limaman kirki, duk babu wanda ya kira zuwa ga wannan, babu wanda ya ce mustahabi ne, babu wanda ya yarda ai wannan. To kaga ba zai zama addini ba, su ba za su yi abin ba, ba za su yi kira kansa ba, sai wasu ne daga baya za su zo su. Sai za ga duk abin baya zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kan wani sahabi da wani ko kan wani tabi'i, ko kaje an kira wani limami na kwarai, za ka samu ba daga wannan bane, wasu ne waɗanda aka nada aka ce su suka ya faɗi waɗannan maganganu, kuma su suke iya waɗannan ayyuka. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu ya mana gamdakatar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Wanda yana so wai a bashi shawara misali game da hanyoyin da zan bi domin in iya shirya zance a yayin da nake kokarin isarwa mutane abinda Allah ya sanar da ni, babu har ba tare da rikicewa ba. To wannan magana ai baiwa ce ta Ubangiji, akwai sabo kitabar tsayawa gaban mutane yana magana ba ɗaya yake da wanda bai saba ba rana tsaka za a jajibo shi a ce yi magana da wani jama'a ba mu shakka babu mamaki ka samu yana ko yana harshen da yana kullewa yana harkewa ko kuma da ya rikici ko ma a jijiya ta kama shi a kadan shi kawai ya yanke jiki ya faɗi duk wannan za ta iya faruwa kuma wani ba wai bai san abin da yake yi ba ne ko bai san abin da zai faɗa ba ne illa iyaka kawai ganin jama'a suna iya sa ya samu rikicewa yau da gobe ita ke sa mutum ya saba da wannan kuma wani abin da ya shafi harshe wannan halitta ce wani abin ba za ka iya canza shi ba wani abin za ka iya ibtisami idan ya zama na ba halittar ka ba ce rashin sabawa ne amma wani abin halitta ne ko mun dadewa da kai kana magana gaban jama'a ka iya samun kanka wato harshen ka yana harbewa ba ki sai yana kullewa ka ta magana wani kuma yana cewa malar roƙon annabi bai halatta ba to ya halatta roƙi Allah na ce don manzon Allah ko na ce wani ya yi mini abu don manzon Allah to duk wannan matsala ce da za mu zo kanta a cikin wannan littafi za mu so a ce mun karanta abun a karance tare da jin bayanai na malamai amma dai a takaice wannan dan manzon Allah ko a yi min dan albarkar manzon Allah ko dan zatin sa a malamai na sunna ba ta sa shi daga babin shirka ba ta shi daga cikin babin shirka wato ba cewa mutum ya yi shirka baya daga cikin tawassulin da ake kira shirka tawassulin da ake kira shirka shi ne wanda yanzu muke ta bayani ka kira shi mutumin ka ce ya yi maka kai tsaye shi ya yi maka ya baka arziki ya baka lafiya to wannan shirka ne ka ce Allah ya yi maka amma don albarkarsa to wannan malamai abin da ahlus sunna suke faɗa shi ne cewa abu ne da ba a ciro shi daga sahabbai ba ba a ciro shi daga limaman ƙwarai ba imamu abu hanifa yana cewa ma bai halatta ba to saboda babi ne na ya halatta ko bai halatta ba babi ne an san wannan ko ba a san shi ba akwai da musulunci ko babu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja da babu wani mahalusi da yake da irinsa duk al'ummar musulmi sun yi ittifaki akan wannan babu mai ja akan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa darajar tana da girma mutum da ake yi shi darajar da manzo Allah yake da ita kawai zaka iya fakewa a jikin ta kai kuma kai ta neman ai maka wani abu ko ku a kai ma zaka yi naka fafutuka ne ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da abin da yazo wannan ya sa Allah madaukakin sarki kuma da rahmat sai maka abin da zai maka wanda shine abin da mu ahlus sunna muke ta nanatawa cewa aikin mutum a abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so mutum yayi karin rayawa yayi karin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne girman annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana tare da wannan mutum ba yayi gurin da abin da manzo Allah ya zo da shi ba amma kuma yana fakewa da maganar darajar sa za ka ga duk wata lalata da shi ake yi sai ana maganar manzo Allah shi shine masulmin manzo Allah to wannan shine muke cewa wannan ba shine da ya dace musulmi shi ba musulmi su so manzo Allah so na koli so da babu san da zai kere shi cikin san mahalusi sannan kuma su koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don wannan ce alamar suna san manzon Allah da su mu abinda muke faɗa kenan so manzon Allah a kuma yi aiki da sunnar sa wanda ita ce alamar ana san manzon Allah su ke wannan shi ne abinda malamai suka faɗa hatta bi a shafa da kowa ya ji ana karanta su sun kafa ma a sunna su yi sautin su yi zakaran su yi tara ake karanta a shafa cikin alamomin da suke nuna san manzon Allah abu na farko da kazi iyar ya faɗa shine koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ita ce a kashin bayan san annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana koyi da sunnar ta ba to ka tabbata ƙarya yake wannan yana da cikin maganar kazi iyar al-kazi iyar a cikin littafin ashafa ba wai magana ce da mu muka kire ta ba sauraka wannan babin na ayyubin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babi ne na ana sa shi a cikin babin abinda bai zo daga annabi da sahabbai ba amma malaman sunna ba ta sa shi a cikin babin shirka ba ta mutum yayi shirka in yayi haka kamar yadda zaka ce wanda ya kira wani Allah lokacin da ya tafi faduwa yayi shirka ba zaka ce shi ma wacce yayi irin wannan ba bayani zai zo a karance a cikin littafin ka'idatul jalila fi tawassul wal wasila, wasu an ce kalmar tawassuli sun dauka kawai wannan ake nufi dan manzo Allah, ai ba wannan ne kawai cikin kira tawassuli ba, hatta a jigin din kabari din ana kira da cikin kabari suna kira tawassuli, cewa suna yin tawassuli da su. Wannan ko yana magana dangane da sifofin Allah da sunayensa, cewa duk sunan Allah a karkashin sa akwai sifa, amma ba wai sifa bace ake cewa tana nuna suna. Wannan ka'ida ce da malamai suka yi bayanin ta, malamai na Ahlus Sunna a cikin littafin Sunna, mafi kusancin littafi da zan baka shawara ka je ka duba domin ka ga misalai tare da bayani billah billah da yadda zaka gane shine Al-Qawaidul Musla na Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah ya ji kansa. Kai kokari ka samu wannan, zaka ga ka'idar da take dauke da wannan tare da misalanta. A wani kuma wannan kuma yana cewa wai gaskiya ne, dane ne gaskiyar maganar cewa Allah bai halicci komai komai ba dan kansa sai dan manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallama, kuma duk halittu ma ya halicce su ne domin sa. Eh, wannan duk abubuwa ne da aka rubuta a cikin littafin ibn bid'a. Akwai abin da ma aka rubuta sama da wannan da ka sani a cikin littafin ibn bid'a, tun daga ibn bid'a na da har zuwa ibn bid'a na yanzu. Sun rubuta wannan, sun ce abinda suke kira al-haqiqatul muhammadiyya, al-haqiqatul muhammadiyya. Wataƙila za ka ji wata rana wani shehi yana muku jawabi ya ce da kai al-haqiqatul muhammadiyya ko al-ahmadiyya. To idan ka ne muka san menene al-haqiqatul ahmadiyya, wanda ita ce faɗar su da cewa asalin komai da ka gani daga hasken manzo Allah aka halicce shi. A wannan aqida ta al-haqiqatul ahmadiyya, watakila wata rana za mu zo mu yi magana akan ta in karatu ya zo ta kan gabar. Asali falsafa ce da aka shiro daga mutanen Greek da mutanen Hindu, ba wai falsafa ce, ba wai aqida ce ta musulmi ba asalinta. Aka zo aka mayar da ita, sai aka shingina ta da annabi sallallahu alaihi wasallama, sai aka mayar da ita aqida ta musulunci. A ran ana daukan ta a cikin wani babi na wani matsayi da mutum zai shiga, sai al-haqiqatul muhammadiyya ya zama baya ganin kowa komai da yake gani kawai Muhammad yake gani, kamar yadda masu wahdatul wujud an anje a matsayin wahdatul wujud an yi wusuli ake ganin komai Allah ne. To bayan an gama wannan matakin kuma sai a zo mataki na biyu. In aka duba Asirul Akbar na Ibrahim Iyas, ya yi magana duk waɗannan matakai guda uku, da mataki na wahdatul wujud da kuma mataki na al-haqiqatul muhammadiyya, sai kuma al-haqiqatul ahmadiyya. Al-haqiqatul muhammadiyya shine zai gaba taka matakin da kowa ma kawai manzo Allah kake gani, babu wani abu wanda ba manzo Allah ba kawai. To wannan mataki shine mataki na al-abin nan. Sannan kuma azo al-ahmadiyya, wanda kuma nan kuma komai ka gani, kowa ka gani, ko bai ka taba kawai shi tijani ne kake taba. In aka duba Asirul Akbar wa Nurul Abhar na Ibrahim Yas, duk ya yi maganar wannan matakai. Na ka abin ya wuce batun ma a ce ko an yi wannan danwa ne, a ma ga abun ma wani gutsire ne nashi, wani gutsire ne nashi. A za mu zo mu ga wasu hadisai marasa kyau da suke cikin wasu littafai da Ibn Taymiyya zai magana su a cikin wannan littafin insha Allah. Wannan kuma yana roƙon a yi wa mahaifiyarsa da ta rasu addu'a, Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata, Allah ya haskaka mata kabari, Allah ya yafe mata zunubanta, da ita da sauran musulmi da suka riga mu gidan gaskiya, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da ibadi. Wannan kuma so yake a yi masa cikakken bayani kan sai da jini ko wani gaba daga cikin gaban ɗan adam, shin ya halatta ko bai halatta ba, wanda yake son ƙarin abin nan ga wanda yake son ƙarin jini kamar mara lafiya ko waninsa. To wannan matsala ce da malamai suka yi rubuce rubuce a kai, abinda ya shafi shi kansa a ciri gabar wani a samu wani, ba ma maganar sayarwa ba, maganar sayarwa kam wannan min nahiyatul akhlaqiyya, min ta nahiyar ba mutuntaka ko mutunci bai dace ba a ce kai aikin ka ka sai da jininka, wannan bai dace ba a ce kai sana'ar ka ka je ka miƙa alzuki jininka don a baka kuɗi, wannan ba daidai ba ne. Idan wani ya ce ina neman taimakon jini, ya karɓi taimakon jini abun kafa kuma ya maka wani intani don ka je ka ci wani abu da yadda za ka mai gurbin abin da aka zuƙa, wannan intani ne daga wajensa. amma kai sana'a kace kana bakin asibiti jira kake kawai a zo da wani a galabaice yana buƙatar jini kai ka miƙa hannunka don karɓi kuɗin wannan baya daga cikin mutunci duk abinda zaka taimaka wa dan uwanka ya samu lafiya idan kana da iko kai to wannan shine abinda musulunci ya kwadaitar man istafa an yanfa'a akahu falyaf'al kamar yadda aka tambaye manzo Allah akan ruqya yace wanda zai iya amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi da zai iya amfanar da dan uwansa aka kira shi dan uwansa yadda ka san kana jin cewa dan uwanka ne ka gan shi cikin wani mayawacin hali kana da hanyar da zaka taimake shi to ka taimake shi annabi ya kirawo abin babi ne na ukhuwa babi ne na yankuwantaka amma wani yanzu ya bude kanti ya sa tayin bot har ma da gadaje yana rukuya ana yankan kati yau a zo a ce maka kati ya tashi a ya kara kudi saboda haka sai ka kara kudi sannan ka yanki kati sannan kuma in ka kwana daya biyu uku ga kudin gado ga waye wanda sun baya daga cikin musulunci kuma wannan abu ne ma da yake nuna cewa wannan ba ita ce rukuya ta gaskiya ba rukuya ai addu'a ce babin addu'a ikhlasi yake bukata da tsantsanta abin nan imani yana kan mutum nagari wanda yake don addu'a tana da alaka da wanda yake yi da wanda ake yi wa mutum zai iya zama yana ta addu'ar duk ya cika abubuwan da kalmomin da ya kamata ya amfani da su addu'ar duk ya yi amma kuma kasancewar mai cika sharuɗan addu'ar ba a cikar ba saboda kasancewar sa mugu ne mai cin haram ne makaryaci ne ya yi abubuwa da Allah zai watsar da addu'arsa fa annabi yustajabu lahu kamar yadda yake cikin hadisi a cikar ba addu'ar to ruku'a addu'a ce a kawai mutum ya zo ba a san salahinsa ba wataƙila ma an san shi da wata fitsara kuma ya zo ya ce shi ne yake wannan kuma ma ga kuɗi ya sanya ka ga ba magana ba ce ta ikhlasi ko ta amfanar da dan uwa magana ce ta yadda za a samu kuɗi to haka babin yake to wannan ma babi na sayar da gabar mutum ya ce ya je zai sayar da ƙodar ta guda ɗaya amma babin ikhlasi bai kamata a ce an yi haka ba amma ya halatta a kira ka ba ma wani ko wanda yake ya mutu amma waɗannan gaban nashi suna aiki a kira a sama wani mai rai to shine nan malamai suka yi sabani wasu suka halatta wannan wasu suka ce bai halatta ba wasu kuma suka yi tawakkufi daga cikin waɗanda suka yi tawakkufi akwai Sheikh Ibn Baz amma yawancin malamai manya-manya sun ga suna ganin cewa babu komai amma da wasu ƙa'idoji da suka sanya da wani tabarru abin nan zawabi da suka sanya waɗanda suna nan a cikin buhud na al-mujamma wal-fiqh da aka yi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.